الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a biyu ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 21 ga watan 8 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar a wajen darasa haka
kamar da kuma kuma labari ne yake
wai rubuta tarihi kamar misali wasu labarai wannan abu ne wanda ya halatta amma mutum ya tabbatar da cewa haka ne an gane ko kuma ya zamanto shi tarihin akwai wani amfani akwai wani darasi wanda za a iya dauka a karkashin shi amma kamar misali irin kamar tatsuniyoyi da ake rubutawa irin na kamar woman an galibi wani rubutun tatsuniya ce to lalle ita kanta irin wannan tatsuniya kare zaman to akwai abubuwa waɗanda ake kirkira na daban kuma ya zaman to akwai kyakkyawar manufa game da kirkira wannan kin kamar misali yanda za a fa'idanta game da sanin wasu kalmomi domin fahimtar addini kamar yanzu in ka dauka irin su kalila wa dimna irin su alfu lailatin wa laila duka abubuwa ne waɗanda suke labarai ne akwai wanda yake na hakika kuma akwai abubuwan da kirkirar su ne akai to amma manufa shine kasancewar mutum ya fahimci kalmomi waɗanda suke na larabci waɗanda za su taimaka masa akan fahimtar alqur'ani da sunna to yana kan irin wannan manufa ne wannan ba laifi na'am
sun ci sali aka baro marayi ne haka sai aka kake kula da shi yanzu in yi zai an yi lihi aka ci babu marayi ne an kuwa shi wani suke kawai suna ci
wani misali kai ne kake kula da maraya kake ɗaukan ɗawainiyarsa ya yi laifi shin a bige shi ko ba za a bige shi ba dan uwa ya ce domin ya ji ana fadar cewa ba a bugon maraya wai in har aka bige shi mahaifansa wanda suke cikin kabari sai sun ji a jikinsu sai su motsa wannan magana ba haka ba ce in har bugo ya kama ana iya bugon shi domin ladantar da shi ya shiga hankalin shi an gane ko amma bugo wanda yake na haka ba wani sababi kawai akan zalunci ko kuma haka wannan kwata-kwata baya halatta ba ma maraya ba ko wanda yake mai uba baya halatta a bige shi indai babu wani sababi amma ta fuskar ladabtarwa ba laifi maraya ana iya bugun shi domin ya shiga hankalinsa domin bugo yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na ladabtarwa na tarbiyya, kamar yadda al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yake cewa magabata sun kasance suna dukan mu akan wasu abubuwa kenan in muka yi wanda yake ba daidai ba. Kuma don haka Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shir'anta wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhun. Kaga wannan manya ne ma ba yara ba, Ubangiji ta'ala ya ce a doke su idan su shiga hayyacin su. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ku hori ƴaƴanku da yin sallah in sun kai shekara 7. Manzo Allah ya ce ku yi musu duka in kun ce su yi sun ki lokacin da suka kai shekara 10. Amma bugu ba a yin bugu wanda yake mai fasa jiki wanda zai lahanta mutum, kuma sannan hallo dole a nisanci fuska kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni. Na'am.
Wannan hadisin yake bayani cewa ba a amsa sallah wanda fafin shi yake jan kasa duka dai da wanda ya wuce da so.
Wanda mai fafin shi yake jan kasa?
Ya ba a amsa sallah shi.
Wannan hadisi sai dai mun bincika. Ko da hadisin ya inganta galibi a kan tsawatarwa ne. A kan tsawatarwa ne, na'am.
Amma da sallah da masu damar ruwa a tsaye da tsari.
To, shi wai kama ruwa a tsaye, kamar misali mutum ya kama ruwa a tsaye kuma ya arwala ya yi sallah. Ya halatta. Yin bawali a tsaye halak ne in har ya kama, amma ba a buƙatar mutum ya maida al'adar shi da ɗabi'ar shi kullum in zai yi bawali a tsaye zai yi. Lalle ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halin shi in zai yi bawali yakan tsugunna. Amma an samu wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bawali a tsaye domin ya sanar da al'ummarsa yin bawali a tsaye in har ya kama halak. Kamar yadda Uqba ibn Amir yake cewa ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa ata fa ata subadata qaumi, manzon Allah sai ya isa jumji na wasu jama'a fa bala qa'ima, manzon Allah ya yi bawali a tsaye nazo masa da ruwa manzon Allah ya yi tsarki. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar da halaccin yin bawali a tsaye musamman lokacin da ka samu kanka a mahalli wanda yake na najasa na kazamta, wanda in ka tsugunna tufafinka yana iya ɗaukar najasa, to anan abin da ya dace ka yi bawali a tsaye. Kuma ko da ba najasa ba ce ba, yana halatta mutum ya yi bawali a tsaye, ba laifi ba ne. Amma abin da aka fi so mutum ya tsugunna, kar ka mai da cewa yin bawali a tsaye shi ne al'adarka. Amma in ka kasance kana rayuwa a cikin jama'a, jama'ar da galibi ba su fahimci addini ba, wanda kuma kasancewar yin bawalin a tsaye zai iya janyo ma tuhuma, to abinda ya kamata ka kauce. Kamar yadda misali yanzu a cikin al'adar mu a nan kasashen Hausa, in ka ga mutum yana bawali a tsaye kawai arne ne, cewa ake ba mai bawali a tsaye sai arne. To kaga koda ka fahimci wancan hadisi wanda yake bayani game da halacci, in har ka tabbata jama'a za su ma irin wannan tuhuma, to bai dace ba kai. A takaice dai matsayin shi halak ne kenan, yin bawali a tsaye halak ne, ba ma kama ruwan ba tukwa. Kenan in ka yi bawalin kama a tsugunna kana iya tashi kai tsaye ka kama ruwa, duka ba matsala ba ne. Na'am. In yayi hudu ba yi ne? Washin waye na halatta limami a sallar Juma'a in yayi hudu ba ta farko a tsaye, ta biyun yayi ta a zaune? Sai inda uzuri. In yana da wani uzuri, wata rashin lafiya wadda za ta hana shi tsayuwa, to ba ma ta biyun ba ta farkon ma yana iya yin ta a zaune. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam, kai sallah a tsaye in baka iya yin sallah a tsaye kai a zaune, in baka iya yi a zaune wato kai a kwanci akan hakar garinka tare da cewa tsayuwa a cikin sallar rukuni to amma sai mutum yana da halin tsayawa dan haka ita ma tsayuwa a cikin khutuba wannan wajibi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya khutuba a zaune duk khutuba da manzon Allah yake yi a tsaye yake dan haka malamai suka tabbatar da tsayuwa a cikin khutuba wannan wajibi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khairun min allahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqi wannan aya tana tabbatar mana wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana kuduba a tsaye yake na'am
sai ku kuma kuduba da yake ayyukan arabci kuma da yake da
shi kaman zama yace ko
a yi tambaya wajen
yawa kamar misali khutuba biyu da ake yi a sallar Juma'a ma'ana ta farko in kai da Larabci ta biyu sai ka yi ta da Hausa ta farko da Larabci ta biyu
kuma ta farkon ce ake maimaitawa da Hausa
ta biyu kuma sai ya zamanto kenan ta farkon ce aka maimaita da Hausa yin hakan ba laifi bane amma abin da ya kamata ta biyu a zuda kenan bayan hamdala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda kalima ɗaya ce aya ko hadisi sai a zo da shi a matsayin khutuba ta biyu sannan kuma lokacin da ya rage kenan sai a fassara ita wannan khutuba ta farko da cikon bayanin da aka yi amma ya kasance kawai khutuba ɗaya takce ta farko ta biyu kawai tarjuma ce wannan akwai tauye wani bangare wanda yake na khutuba domin ita khutuba biyu ake a sallar Juma'a kenan abin da ya kamata ta biyu in dai kai salati kai hamdala kai salati kenan a zo da daidai da wata kalima ɗaya ko kalima biyu ko aya ɗaya ko hadisi a zo da shi in ya so sannan kuma sai a shiga tarjuma su gaba ɗaya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihadi wasiyar wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen jihadi wato da kuma abin da ya shafi sira ma'ana shine tarihin kenan yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya ƙarshen babi na 115 babin da ke bayani game da wato mutumin da ya zabi yaƙi fita fagen daga ba adadin bina wato bayan shiga ɗaki da amarya wanda kar mu manta hadisi da ya gabata baban da ya gabata shine baban da ke bayani game da wanda ya fita fagen daga wato yana sabon ango kamar yadda malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda wanda lokacin da ana hanyar dawowa ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi gaba ya riga yi jama'a isowa gida Madina manzon Allah ya tambaye shi menene sababi sai yake cewa ya rasulullahi sabon aure ne ban jima ba da yin aure a lokacin da manzo Allah ya bashi izinin cewa ba laifi yana iya yin gaba shi ko wannan babi yana bayani ne game da mutumin da malamin da ya zabi cewa wato in har mutum zai fita fagen daga in yayi sabon aure to abin da ya kamata ya jinkirta fita sai ya shiga daki da amarya kamar yadda akwai hadisi wanda malam ya zo da hadisin a cikin wannan littafi kamar yadda zamu iske shi nan gaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbansa labarin cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya umarce shi da buɗe wata alƙarya da yaki a lokacin da zai fita fagen daga da jama'ar sa sai sanarwa yake cewa kada ɗaya daga cikin mutanen nan uku ya bi ni. Na farko yace mutumin da ya tada gini yana famar rufe suran shi amma bai riga bai rufe, yace kar ya bi. Tun mutumin da ya daga gini bai rufe ginin ba, yace kar ya bi. Na biyu yace da mutumin da yayin sabon aure ana jiran za a kawo amarya, ba a kawo amarya bai shiga daki da yake, yace shi ma kar ya bi. Na uku yace mutumin da ya mallaki dabba wadda take mai ciki, taguwa ko saniya ko tinkiya, yana jiran aihuwarta, mai tsohon ciki yana jiran aihuwarta bata aihu ba, yace shi ma kar ya bi. Mecece hikima anan da ya hani cewa waɗannan mutane uku kada su bi shi fagen daga? Saboda koda sun bi shi fanko ne, domin tunaninsu ba a nan yake. An gane ko? Tunaninsu wato ba a nan yake. Don haka ai aka hana, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa idan lokacin sallah yayi abinci ya halartu, manzon Allah yace ku fara da abincin kafin sallah, domin ku shiga sallah a nitsi, babu wani tunani akan wani abinci wanda yake na can daba. Don haka duk mutumin da ya kasance ya samu kanshi a ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda uku, to tunanin shi gaba ɗaya zai dawo kan wannan, ba zai zage ba yayi jihadi. To don haka kenan shi ko jihadi ana buƙatar ya zamanto mutum ya kakkaɓe tunanin shi kenan game da duk wasu rataye-rataye na duniya, kawai ya zage akan wannan abin da ya fito da shi fagen daga. Don haka kenan a nan abin da ya fi dacewa kenan ya zamanto idan mutum ya yi sabon aure, to ya kamata a ce ya shiga ɗaki da amarya shi kafin ya fita fagen daga. Amma tare da cewa in har ya fita fagen daga ba tare da ya shiga ɗaki da amarya, to ba laifi ba ne ba. Amma dai abin da aka fi so kenan ya zamanto ya shiga ɗaki da amarya, don ya kasance gaba ɗayan tunaninsa kenan ya dawo gu ɗaya. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب مبادرة الإمام عند الفزع. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثني قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin gaugawa ta shugaba ya fito ya gani ke faruwa lokacin da wani furgici ya samu, a duk lokacin da wani abu wanda yake mai tayar da hankali ya samu jama'a, to ya kamata shugaba ya zamanto a farko shine zai fara fitowa kafin wani ya fito. Shine yace babu mubadaratil imami, baban da ke bayani game da mustahabbancin gaggawa ta shugaba inda alfazai a lokacin da wani furgici ya faru a cikin jama'a kenan ya fito ya gani ke faruwa. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Qatada ibn Di'ama daga malaminsa Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, na faɗa kana bil madinati fazahu, yace wani lokaci furgici ya faru a birnin Madina, aka samu wani jin tsoro da tashin hankali, wani ƙara ne aka ji a cikin dare, abin ya furgitar da jama'a, ana tsammanin ko abokan gaba ne suka kawo dauki. Farakiba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farasan ne Abi Talha, kai tsaye da jin wannan ƙara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gidansa ya tafi gun Abu Talha ya aru wani dokinsa. Manzon Allah ya hau dokin ko sirdi babu, ko shimfiɗa babu balantana sirdi, haka manzon Allah ya hau dokin a tsiraici. Manzon Allah ya fita wajen Madina ya kewaya ya kewayo, bai ga komai ba. Ya dawo, lokacin da ya dawo faqala, sai yake faɗa ma jama'a, ma ra'ayna min shay'in, manzon Allah ya ce ba mu ga komai ba na tashin hankali, ku kwantar da hankalinku, babu komai. Ya ce wa in wajadnahu la bahran, lalle wannan doki na Abu Talha, manzon Allah ya ce mun same shi teku ne. Manzon Allah ya kamanta dokin da teku, wato a wajen yawan gudu, kamar yanda ruwan teku yake da yawa, to haka manzon Allah ya kamanta dokin, an gane ku, wajen yawan gudu. Shine ya ce wa in wajadnahu la bahran, ya ce lalle wannan doki manzon Allah ya ce mun same shi teku ne, wato a wajen gudu. Da haka kaga wannan hadisi me yake fa'idantar da mu, shine mustahabbanci in wani abu na firgici ya samu, to shugaba kar ya noki, abinda ya kamata ya fito ya ga menene ke faruwa. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai manzon Allah ya fito ya hau doki ya kewaya ya kewayo, bai ga komai ba, sannan ya dawo. A lokacin nan jama'a wasu suke shirin fitowa, amma shi tintin ya kewaya ya kewayo, ya ga babu wani abu wanda yake na tashin hankali. Tare da cewa kamar yanda malamai suke faɗa, ya kamata ga shugaba ya zamanto ya yi ruwa game da kansa, amma ba don komai ba, sai domin kula da al'amurra waɗanda suke na musulmi, an gane ko, kar ya yi abin da kai tsaye, in abu ya faru za a fara gamawa da shi. Suka ce anan, suka ce in har ya kasance shi shugaban yana da jama'a waɗanda suke masu kula game da tafiyar da al'amuran musulmi, wanda a wadace yake kowane aiki na jama'a yana da masu kama masa, kuma tare da cewa yana da ƙarfin zuciya, to anan ba laifi in al'amari ya faru cewa ya fito. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da cewa manzon Allah ya san da cewa ubangijinsa ya dau nauyin bashi kariya game da duk wani makirci na abokan gaba, kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wallahu ya asimuka minan nas. To amma lalle in har shugaba ya kasance yana da ƙarfin zuciya, kuma ya tabbata komai yana tafiya, ko ba shi akwai waɗanda za su tafiyar da al'amuran na musulmi, to anan in wani abu wanda yake na firgici ya faru, to an so ya zamanto shi ne a sahun gaba, ya fito ya ga me ke faruwa. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara fitowa, kuma al'amarin cikin dare ne ya faru. Babu sur'ati warraqadi inda al-faza'a. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحدا فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراه إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin gaggawa, wato da sukunya abin hawa a lokacin da wani furgici ya faru, kenan a fito da gaggawa ka'idati, kuma a fita da gudu, ma'ana a yi sukuwa a je a ga menene ke faruwa. wanda in aka ce ar-rakab yana daukan ma'anar wato shine fita da gudu sukunya dabba, sannan kuma lafazin ar-rakab yana daukan wato shine sanya ma dabba malle, kamar misali mutum ya ringa buga diddigen shi ga cikin dabba dan ta zabura ta ƙara gudu. Kamar yana can Ubangiji ta'ala yake cewa fa idza hum yarkubu la tarkubu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alu, ai karku fitu karku yi gaggawa. Sannan kuma lafazin ar-rakab yana daukan ma'anar habri, shine ka habri abu da kafa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa urku bi rijlik, shine anan yace babu sur'ati war-rakbi inda al-faza, wato babe ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin wato fito fita da maza da yin sukuwa, ma'ana a fita da gudu kenan aje a ga abin da ke faruwa lokacin da aka samu firgici da tashin hankali. Shi ne anan malam yazo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, na fada fazi annasu jama'a sun firgita sun tayar da hankalinsu sun tsorata wani lokaci a birnin Madina, kuma damarin a cikin dare ne kamar yadda bayani ya gabata. Farakiba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farasan li Abi Talha Baqi'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau wani doki, wanda doki ne wanda yake mai sando mai jinkirin tafiya ba shi da gudu, dokin kuma na Abu Talha ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ara. Shine yace farakiba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farasan li Abi Talha Baqi'a, lafazin Baqi'a sifa ce ta shi dokin, ma'ana yana da jinkiri a wajen tafiya ba shi da sauri. Thumma kharaja yarkubu wahda, manzon Allah ya fito shi kadai wato yana sukunya doki ya fita wajen Madina ya kewaya ya kewayo. Farakiban nasu yarkuduna khalfa, bayan manzon Allah tintin ya fita sannan jama'a su ma suka fita suka hau dawakansu suna sukunyawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tintin ya fita. Faqala, a lokacin da manzon Allah ya dawo sai yake cewa lam turahu, babu wani abin tashin hankali, ma'ana babu wani firgici, lam turahu ba a razanar da ku ba, ma'ana babu wani abin tashin hankali. Sai yake cewa innahu la bahar, lalle wannan doki manzon Allah ya ce teku ne, yadda ruwan teku yake da yawa to haka yake da gudu wannan doki, gudun sa baya karewa. Fama subika ba'da zalika al-yawm, tun wannan rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aru wannan doki ya hau, to wannan doki ba a taba tsire masa ba, in dai za a kasa dawakai su kuwa in yana ciki to ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba, shi zai zo na farko. Albarkar wannan hawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, da doki ne wanda yake mai jinkirin tafiya baya da sauri, to amma a albarkar hawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, tun rannan sai ya rikide ya canza ya koma magujin doki. Shine Anas yace fa masu bi ka ba'da zalika al-yawm, yace bayan wannan yini ba a taba tsire masa ba, in dai za a kasa dawakai su kuwa to shine na farko. Dan haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu kenan, in al'amari na tsoro ya faru a cikin jama'a ba laɓewa ba ake, kuma ba a jinkirin fitowa, a fitowa ya kamata a yi da maza a gami nike muke faruwa, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya fito kuma ya aru doki ya sukunya da gudu ya ga cewa menene yake faruwa. Babul khuruji fil fadhi wahda, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fitowa a lokacin mutum ya fito shi kadai a lokacin da wato wani firgici ya faru a cikin jama'a, wanda karka tsaya ka ce ni kadai ba zan fita ba sai na samu abokai, a gane ko kenan anan yana halatta in har kana da karfin zuciya to ka fito kai kadai ka ga cewa me yake faruwa. To shine anan wato malam yayi babu amma ba tare da ya rubuta hadisin a karkashin baban kenan ta wata hanya kamar yanda ya saba kenan mai yiwa mutuwa ta cin masa kafin ya rubuta hadisin a karkashin wannan ko kuma cewa ya wadatu kenan da hadisin da ya gabata shi dai hadisin na Anas dan Malik wanda manzon Allah ya aru wannan doki na Abu Talha ya fita ya kewaya ya kewayo ya ga babu komai ya dawo yana ba jama'a labarin cewa su kwantar da hankalinsu babu komai kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fita bayan ya fita sannan jama'a suka biyo bayan sa tunda a wannan riwaya da ta gabata me yace thumma kharaja yarkudu wahdahu manzon Allah ya fita yana sukuwa shi kadai farakiban nasu yarkuduna khalfa bayan ya fita sannan jama'a suka biyo bayan sa su ma suna sukunye da wakansu babu lija'il wal khumlan fi sabil wa qala mujahid huwa ibn jabr قلت لابن عمر على غزوة قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي قلت أوصى الله علي قال إن جناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه وقال عمر رضي الله عنه إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي أنه قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس أنه قال حدثني مالك النافع بن عبد النافع أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان أن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال حدثني أبو صالح هو الذكوان السمان الزيات أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولا ولا أجد ما أحملهم عليه ويشك علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أهيت ثم قتلت ثم أهيت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wato sanya ma mayaka wato lada cewa duk wanda yayi jarumta akan abu kaza ya kusanci kamar wannan birni ya buda shi da yaki cewa to yana da tukunci kaza lafazin al-ja'il jam'i ne na ju'aila an gane ku wanda shi ju'aila kaman wannan ne wato tasghir ne na al-ju'la in aka ce al-ju'la ko al-ju'l shine wato sanya tukuici lada kenan sai yace wal humlan da dora mutun akan abun hawa fis-sabili a yaki na daukaka addinin Allah ka ba mutun abun hawa cewa ya fita fagen daga shine anan malam yazo da hadisin, yazo da athar na Mujahid ibn Jabr, yake cewa qultu li ibn Umar, na fada ga Abdullah dan Umar, nace masa ala ghazwa, an gane ko ala ghazwa kenan, wannan maf'ulun bihi ne wanda an shafi kenan fi'il ke kenan uridu la ghazwa, ina nihin fita yaki. Fa qala, sai ibn Umar yace masa, inni uhibbu an u'inaka bi ta'ifatin min mali, yace ni ina so na taimaka maka, na agaza maka da wani bangare na dukiyata akan wannan jihadi da zaka fita, ina so in agaza ma. Qultu, sai nace masa, ausa Allahu alayya, rike dukiyarka Allah ya wadatar da ni, nima ina da halin da zan fita, shine yace ausa Allahu alayya, Allah ya yalwata mun, ma'ana nima ina da wadata. Wanda sai Ibn Umar yace masa, inna ginaka laka, wadatarka taka ci, an gane ko ka rike wadatarka, ni dai ina buƙatar, yace wa inni uhibbu an yakuna min mali fi hadhal wajhi, ni dai ina kaunar wani abu na dukiyata ya kasance a wannan fuska, ma'ana shahadi domin ɗaukaka addinin Allah, ina son wata dukiyata ta shiga wannan bangare. Kaga a takaice, wannan asar na Mujahid ibn Jabr yana fa'idantar da mu, shine wato taimaka ma wanda yake mayaki, na ka bashi abun hawa, ko ka saya masa makami, ko ka bashi guzuri wanda zai fita da shi, ko ka taimaka masa game da abin da zai bar ma iyalinsa har akai lokacin da Allah zai dawo da shi, kamar yadda shi nan Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya nace akan matsayin sai ya taimaka masa da wani bangare wanda yake na dukiyarsa, wanda wannan yana tabbatar mana kenan halaccin haka. Wa qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda na fada, inna nasan, Umar yake cewa lalle wato wasu mutane, kamar yanda wannan takarda ce musamman Umar Allah ya kara masa yadda, kamar yanda atharin yake cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, wato ya rubuta ya aika ma wasu jama'a, wanda Amr ibn Qurra shine yake cewa ja'ana kitabu Umar ibn al-Khattab, wato letter kin Umar Allah ya kara masa yadda, takaddarsa ta isu mana, a cikin takaddar Umar yake cewa inna nasan, lalle wasu jama'a, ya'khuduna min hadhal mali, wato suna karba daga cikin wannan dukiya, li yujahidu, domin su yi jihadi, suna karbar dukiya ta baitul mali kenan, suna karba domin su je su yi jihadi, thumma la yujahiduna, Umar yace sannan kuma ba sa jihadi, amma sun karba da sunan za su fita jihadi kuma sai su kifuta. Umar yace fa man fa'alahu, duk wanda ya aikata haka ya karba kuma sannan ya kifuta, fa nahnu ahqqu bi malihi, Umar yace mu muka fi cancanta game da dukiyarsa, kenan duk wanda ya karbi dukiya sawa'an a baitul mali aka bashi ko wani ya bashi da sunan cewa ya fita jihadi sannan ya kifuta, Umar yace fa nahnu ahqqu bi malihi, mu muka fi cancanta game da wannan dukiya tashi, hatta na akhuza minhu ma akhad, Umar yace sai mun karbe abin da ya karba, an gane ku, duk abin da ya karba Umar yace sai mun karbe, sai mun amshi. Dan haka anan malamai suke cewa duk wanda ya karbi dukiya daga cikin baitul mali, kudin kasa za a yi wani aiki, kake yin aikin, to dole a matsa ka dawo da wannan dukiya, wanda a farko bai ma dace ba a ce sai an tsatsara ka an takura ka, saboda dukiyar jama'a ce, an karba domin a yi aiki kaza, amma an ki yin aiki dole a dawo, a matsayin ka dole ka dawo daidai da dala, dole ka dawo ka nasa ta a cikin wasu sabbanci. Da haka akwai wani abu da mafi yawa ma'aikata suke faɗa, wai sai a ce wai kuɗi in dai ya fito daga cikin baitul mali to baya komawa, to a ina aka samu dalilin cewa baya komawa? sai ka ji an ce a wai in ya fito baya komawa ko ka maida su ma su za su cinye. Kai wajibi ne ka maida, in ka maida in sun cinye to kansu suka ma dole za su amaro wannan abinda suka ci ba haƙƙinsu bane a ranar kiyama. Daidai da dala ta ƙasa in dai ta fito daga baitul mali aiki kaza za a yi aka ki yin aikin to dole a maida ta. Kuma in an fito da kuɗi an ce kaza za a yi an yi wannan abu wasu kuɗaɗen sun rage kuma dole za a maida su. Dole za a maida waɗannan kuɗaɗe da suka rage a maida su. Ko kuma a sarrafa su ga wani abu wanda yake na amfanin su wannan jama'ar da aka musu aiki. A sarrafa su ga amfanin waɗannan jama'a. Kamar yadda akwai wani rufe wani mutumin ƙwarai ne ya ɗan samu mukami nan da kusan shekara biyu ne zuwa uku a wata jiha ce a wata ƙauye ne nan wannan Kimaradi. Sai yake tambaya ta yace wani aiki ne wanda an saba yi yanzu an yanka musu kuɗi an ba su sun yi aikin sun gama kuma ga abin da ya rage kuma su waɗannan kuɗaɗe an ce ba a maida su baitul mali ba su komawa kuma bakin iya abinda ake buƙatar na aikin sun yi kuma an musu an biya su haƙƙinsu na aikin da suka yi amma ga wani abu ya rage. Shine yake neman fatawar mi ya dace a yi da wannan kuɗi, raba za su yi tsakanin su ko ya yi kamata a yi. Muka kwatanta mishi cewa abin da ya dace su mutanen garin tunda daman kuɗin an huddo shi saboda su kuma abin da ya kamata a yi musu an musu, abin da ya rage dole kuma a sarrafa shi ga wani amfani nasu saboda ku a matsayin ma'aikata ne an ɗauke ku kun yi aiki kuma an biya ku haƙƙin ku. Kenan wannan abin da ya rage ba haƙƙin ku bane in ma a maida shi baitul mali wanda shine abin da ya dacewa a farko. Kenan in har an san an maida cinyewa za su yi ba maidawa ba za su yi to abin da ya kamata sai a sarrafa shi ga amfanin su waɗannan jama'a. To don haka kasancewar baya halacci ne Umar Allah ya ƙara masa yadda anan yake cewa duk wanda ya karɓi wannan dukiya domin ya yi jihadi sannan kuma ya ƙi, Umar ya ce duk wanda ya yi haka ya ce fa nahnu ahaqqu bi malihi, mu muka fi cancanta game da wannan dukiya hatta na akhudha minhu ma akal, Umar ya ce sai mun karɓi abin da ya karɓa ko ya so ko ya ƙi sai mun amshi. Dole kenan duk wanda ya ci kuɗin ƙasa a takura shi dole ya amayo abin da ya ci, wannan haƙƙi ne wanda ka'ida ce wannan. An gane ku da wanda aka ba shi kwangila ya ƙi dole a kama a matsa shi ya ba mutane kuɗin jama'a ne. In ma wasu ƙadarorin shi za a saida dole a saida a tatso kuɗin jama'a. In kuma daman ɓarawo ne satar kuɗin ƙasa yi to wannan daman min babu aula a kama shi a takura shi dole duk abin da ya sata kuɗin ƙasa dole sai ya amaro shi dole a amshi dukiyar jama'a ce. An gane ku? Kar a bar shi a ce a sai a lahira, a inda hali tun a nan za a takura shi a amshi kuma hisabi ne yana da laifi a kan shi a gobe kiyama na cin dukiyar al'umma. Dawus da Mujahid ibnu Jabr suke cewa idza dufi'a ilayka shay'un takruju bihi fi sabilillah, in har aka baka wani abu na dukiya dan ka fita yaki domin daukaka addinin Allah, yace suka ce fasna abihi ma shi ita wa ba'u inda ahli, yanda kaga dama dukiyar ta zama taka ka ba aje ta anan gun iyalinka. To amma anan al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce wannan dukiya kenan ba ta zama taka sai lokacin da mutum, kamar yanda ba al-Imam Shafi'i ba wato daga cikin magabata sun tafi akan cewa kamar yanda Sa'id ibn al-Musayyab yake cewa lokacin da ka fita fagen daga in dai ka fita to wannan dukiya da aka baka ta riga ta zama taka ladan da aka baka, amma matukar kenan baka fita ba kai zaman ka to wannan ba taka bace dole sai kai amanta baitul mali za a kai ta saboda an bada ta ne dan abu ta jihadi kai kuma ka ki fita jihadi. Amma in dai ka riga ka fita to wannan dukiya ta zama taka. So anan suka ce kenan anan kenan kai yanda kaga dama da ita ta zama mallakar ka, in zaka fita kama bar ta gun iyalinka ka aje in yaso ka fita fagen daga.
kenan in mutun ya fita ya mallaki wannan abin da aka bashi, amma in bai fita ba to wannan abu in yace ya ci haram. Shine anan malam sai zo mana da hadisin Zaid wato Ibn Aslam yake cewa naji mahaifina na fada Umar Allah ya kara masa yadda na fada hamantu ala farasin fi sabilillah. Umar yace na dora wani mutum akan doki domin yaki na daukaka addinin Allah. Takanas Umar ya sayi doki ya ba wani cewa ya ringa kula da wannan doki in jihadi ya tashi ya fita. Fara'aituhu yuba. Umar yace wani lokaci sai naga dokin a kasuwa ana famar sayar da shi. Yayi sakaki dokin duk ya lalace. Ya kawo shi kasuwa zai sayar da shi. Umar yace fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sai naje na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nace masa ashtari. Nace ya manzon Allah shin ina iya sayan wannan doki? Na faɗa masa nace asali ni na bashi doki. To amma yayi sakaki dokin duk ya lalace. Kuma naga ya kawo shi kasuwa domin ya sayar. Shin ya Rasulullahi ina iya sayan wannan doki? Manzo Allah yace masa la tashtarihi. Manzo Allah yace kar ka saya. Wala ta'ud fi sadaqati. Manzo Allah yace kar ka koma game da sadakar da kai ka karbi. A wata riwaya manzo Allah yace la tashtarihi wa in a'taakahu bi dirham. Kar ka saya koda dirhami ɗaya zai saida maka. Manzo Allah yace masa kar ka saya. Manzo Allah yace masa wala ta'ud fi sadaqati. Kar ka koma game da sadakar ka. Manzo Allah sai yake cewa domin mai dawowa game da sadakar da yayi ya karbe, manzo Allah yace tamkarkare ne da yake amai ya dawo ya lashi. Duk abinda ka bada sadaka fi sabilillahi, to koda shi wanda ka bashi sadakar ya baka abun ko kuma yace zai sayar, to baya halatta ka saya. In ma baka yi sai dai ka ce a ba wani. An gane ku, saboda duk wanda zai yi sadaka ya dawo ga wannan sadaka tashi, to tamkarkare ne zai yi amai ya dawo ya lashi, wanda hakan yana fa'idantar da haramun ne. Malam ya zo da hadisin domin ya fa'idantar da mu. Akan iya sayan abun hawa a ba mayaki in ya tashi fita fagen daga ya fita, wannan kuma abin da aka bashi ya zama mallakar shi, kamar yadda a nan wannan sahabi da Umar ya bashi wannan doki. Kaga wani lokaci ya kawo dokin zai sayar. Maza Umar yayi nihin saya, maza Allah ya ce masa kar ka saya koda dirhami ne zai sayar maka. Kaga anan inda cewa sayar da wannan doki laifi ne ga shi wanda aka ban, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani. Dan haka kenan duk wanda aka bashi kenan abin ya zama mallakar shi. Kuma wannan yana ƙara fa'idantar da mu, in zaka aikata wani aiki wanda baka da masaniya game da hukuncin wannan aiki, to karka kaɗi gabanka ka aikata, ka yi tambaya a farko tukwa. Ba sai ka aikata abu sannan kuma ka zo kana tambayar malamai na yi kaza, menene hukuncinsa? Kaga anan Umar da ya ga dokin an ɗaga shi a kasuwa za a sayar, Umar bai yi gaban kansa ya sayi dokin, sai da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce masa kar ka saya koda dirhami ɗaya zai sayar maka. Manzo Allah ya ce masa kar ka dawo game da sadakar da kai ka karbi, domin mai dawowa game da sadakar da ya karbe tamkarkari ne da yake amai ya lashi. Shine mai aqdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. Baya halatta baligi musulmi ya aikata wani aiki sai ya sani menene hukuncin Allah game da wannan aiki. Haka anan Umar ya zo ya tambayi Umar sai ce wa yas'alul ulama, kinan in har mutum baya da sani to ya tambayi malamai. Dan haka Umar anan ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sana hadisi na gaba, hadisin wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle mahaifina Umar Allah ya kara masa yadda hamala ala farasin fi sabilillahi, wato ya dora wani mutum akan doki domin yaki na daukaka addinin Allah. Fa wajada huyu bahu, sai ya samu dokin ana famar sayar da shi. Fa arada an yabta abu, Umar yayi nihin ya sayi doki. Fa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana iya saya. faqala sai manzo Allah yace masa la tabta'ahu karka sai wannan doki wala ta'ud fi sadaqatika manzo Allah yace karka dawo game da sadakar ka an gane ko in dai sadaka kai da abu to baya halatta ka dawo an samu asarin cewa ibnu umar Allah ya kara masa yadda idan yayi sadaka da abu yaga an daga za a sayar to yakan saya amma take yanki ana kashe ciniki kai tsaye kuma hannu sai ya sake yin wata sadaka da shi shine wasu malaman suka ce wannan yana nuna kenan in har ba dan ka mallaki abun ba in dan ka koma yin sadaka da shi kai tsaye ka ƙara samun lada suka ce to ba laifi kamar yanda shi ibnu umar wato yake sai dai anan bayyada cewa dan baka da karfin imani irin na ibnu umar kana iya sayan abun kuma shedani ya raya maka mallakar wannan abu kaga cewa gare in bar shi in yaso kuma in sayi wani abu ne sadaka da shi kenan rashin sayan dai shine yafi dacewa kenan kawai abinda kai sadaka da shi ta hanyar da yake iya dawo maka sai dai ta hanyar gado kamar misali kai sadakar wani gida ko wani abu ga mahaifinka ko wani wanda yake makusancinka Allah ya masa rasuwa babu wanda zai gaje shi sai kai to ta hanyar gado abin yana iya dawowa gare ka sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa wato maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laula ana ashukka ala ummati maza Allah ya ce in ba dan kada na tsananta ma al'ummata ma ta khallaftu an sariya maza Allah ya ce ba zan yi jinkiri ga barin wasu ɗan samami su fita fagen daga ni ina zaune shine ya ce ma ta khallaftu ba zan zauna an sariyati ga barin wata tawaga ta mayaka su ne ɗan samami idan aka ce sariya wato su ne ɗan samami ɗan runduna takaitacciya da ake haɗawa in aka ce sariya daga soja 40 abinda ya kai 300 abinda ya kai 400 shine ake kira sariya an gane ku wanda za a haɗa kenan wata ɗan tawaga ta mayaka amma daga mutum 40 abinda ya kai 400 shine ake kira sariya jam'unsa shine saraya amma daga 400 abinda ya gaba kuma shine ake kira jaish runduna ta yaki kenan an gane ku duk jama'a ta mayaka in dai ta yi kasa da soja 400 to a shar'ance ba a kiranta runduna ta yaki a larabci kenan sariya ake kiranta daga 40 kenan abinda ya sama to su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shirye wata ɗan tawaga ta yaki sojoji sai ya tura su cewa su je su kai hari to shine ya ce laula ana ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta ma al'ummata na takura musu manzo Allah ya ce ma ta khallaftu ya ce wallahi da ba zan zauna ba an sariyatin gabarin wata tawaga ta ɗan samami walakin la ajidu hamula manzo Allah ya ce sai dai ba ni da wato abin hawa wanda zan iya wadatar da jama'a yace wala ajidu ma ahmiluhum alaihi yace bana samu abinda zan dora sauran jama'a akan abun hawa saboda akwai sojojin musulunci suna nan wanda su ba su da abun hawa kawai sai in jihadi ya tashi a fita da su yace wa yashku alayya an yatakhallafu anni manzo Allah yace ni ku al'amarin yana tsananta a kaina yace an yatakallafu anni su su zauna gabari na ni in fita a ce su suna zauna a gida manzo Allah yace ina jin zafin haka suna nan waɗanda suke talakawa al-muhajirun waɗanda sun zo sun tare a nan birnin Madina gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mayaka ne na musulunci yaki ya tashi kawai a fita da su amma ba su da guzuri ba su da abin hawa manzo Allah yace ni kuma ba ni da abin da zan dora musu ba ni da adadin raƙun mako da wakai waɗanda zan dora su kenan in ni na fita na bar su manzo Allah yace zan ji zafin haka yace su kuma allo in na fita in ba su fita ba kuma abin yana zamantowa tsanani a kansu kamar yadda can Ubangiji ta'ala na faɗa mana a ƙarshen a cikin suratul tauba laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون wanda idanunsa yana zubar da hawaye suna kuka saboda ba su da guzurin da za su fita fagen daga ga jama'a sun fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko ba shi da abin da zai ba su to shine anan yace laula an ashukka ala ummati yace wallahi in ba dan kada na tsananta ma al'ummata ma takhallabtu an sariya manzo Allah yace bazan zauna gabarun wasu ɗan samani duk da jama'ar da za su fita manzo Allah yace da ni za a fita walakin la ajidu hamula yace sai dai ba ni da ababan hawa wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ba ni da abinda zan dora su akan shi yace waya shukku alayya an yatakhallafu anni ni ko al'amarin yakan tsananta akaina a ce su sun zauna ni na fita wala wajidtu anni qataltu fi sabilillahi manzo Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'umma ta yace wallahi nayi guri ina ma a ce nayi yaki domin daukaka addinin Allah fa qutiltu manzo Allah yace a kashe ni thumma uhiitu sannan a koma rayar da ni thumma qutiltu sannan in ci gaba da jihadi kuma a koma kashe ni thumma uhiitu sannan kuma a rayar da ni a wata riwaya da ta gabata kuma thumma uqtal sannan kuma hallo a kashe ni an gane ko yace in ba dan kenan kasancewar kan na tsananta ma al'umma ta da duk yakin da za a fita da ni za a yi kuma yace wallahi nayi guri ina ma a ce nayi yaki domin daukaka addinin Allah a kashe ni a rayar da ni a koma kashe ni a rayar da ni kuma sannan a koma kashe ni mutuwa uku kenan rayuwa uku tunda rayuwa ta farko sanan yayi jihadi aka kashe shi sanan aka rayar da shi sanan aka kashe shi sanan kuma aka koma rayar da shi sanan kuma hallo aka koma kashe shi saboda fadlata mayaka da suke samu abun ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka ash-shahid anan shine wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ba ni da abin da zan dora su to wanda ga wannan gaba tana fa'idantar da mu mutun ya sayi abun hawa ya bada wato domin yaki wanda yake na daukaka addinin Allah tare da cewa daga cikin waɗanda suke magabata wasu sun tafi akan halaccin irin wannan lada da ake sa ma shi su mayaka yana halatta su karbi wannan lada an gane ku yana halatta su karbi wannan lada tare da cewa wasu daga cikin malamai sun karhanta kamar yanda kasancewar al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya karhanta cewa in an sanya lada mutun ya karbi wannan lada abinda ya kamata kawai ya nemi ladan shi a gun Allah al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa in kamar shugaba ne ya sanya wannan lada ga mayaka to wannan yana halatta mutun ya karba an gane ko in dai shugaba ne amma in wani ne daga cikin jama'a ya sanya lada ga mayaka domin su ƙara kuzari cewa duk wanda ya bude gari da yaki wanda ya shiga gaba to yana da lada kaza to yana ganin cewa bai dace ba me yasa saboda kasancewar shi yaki farilla ce mai wadatarwa kenan in har ka fita fagen daga to ka tabbata abin ya zama farilla akan ka shi kuma irin waɗannan ayyuka kenan abun Allah ake neman lada ba abun wani ba amma in shugaba ne yasa yace wannan ba laifi me yasa saboda kasancewar abinda shugaba yake sawa na lada galibi daga Baitul Mali ba shi kun sa bane shi kuma daman dukiya ta Baitul Mali dukiya ce ta jama'a kamar yanda akwai asar na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin al-musannaf na Abdurrazzaq shine yake cewa yumatti ulal qa'idu lagazi wato shi wanda yake mazauni wanda bai fita fagen daga yana iya jiyar da mayaki dadi da duk abin da ya so ya bashi kusuri ya bashi abin hawa ya bashi makami ya bashi abin da zai bar ma iyalinsa komai yana iya masa yace fa amma annahu yabi ghaswahu fala amma mutun ya sayar da yakin shi ce wannan bai yi ba an gane ko naka sayar da yakin ka kenan a biya ka wani lada yace wannan bai yi ba bai dace ba to dan haka dai kasancewar kenan akwai karhancin karbar wannan lada abin da yafi dacewa mutum ya bari yayin dan Allah ya nemi sakamakon lada abin ubangijinsa amma in har shugaba ne ya sanya wannan lada ba laifi mutum yana iya karba kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi yana ganin wato halaccin haka dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu